أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، الخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أئمة الشك اهدنا بهذا المحضر، ولتعطف بنظرة تأتينا بالزفر. العقائد التوحيدية، وإن سواك جرى قدرتشين توحيدي. Wato abin da zaka gaya wa kanka, ka tabbatar da shi a cikin zuciyanka, ka kudure shi a zuciyanka, a ranka, na tauhidi kare ta Allah. Karkashin aqida na Ash'ariyya, wanda ke karkashin Abul Hasan al-Ash'ari, wanda yake jika ne ga Abu Musa al-Ash'ari, sahabin manzon Allah. Wannan kawai suna kiran wannan da wannan littafi da kawai. Wannan littafi ta kunso littafai da wasiƙoƙi. Akwai kawai da shi al-aqaid at-tauhidiyya, akwai hukunce-hukunce na ibada, akwai su murshida, akwai fa'ida kala-kala, akwai karatuttuka daban-daban. Bayan haka, wannan littafi ciya mai albarka. Duk da mawallafin littafin bai sanya sunansa ba, bai rubuta sunansa ba a matsayinsa na mawallafin littafi yadda al'ada ta gudana a kai, amma ba sanin mai littafi shi ne abu mai muhimmanci ba, abinda ya faɗa a cikin littafin shi ne abu mai muhimmanci. Ya yi gaskiya ko bai ba, wannan shi ne dalili mafi girma abin dubawa a littafi. Don haka akwai wasu littafai da aka yi ilhaƙinsu da wannan littafi, wanda suke bai shafi ba na mai al-aqaid tauhidiyya ba ne. Don haka muna sarayin Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda ya amince, za mu gabatar da karatu wannan littafi na al-aqaid tauhidiyya, wanda aka fi sani da kawaidi. Abinda muka karanta daidai, Allah ya bamu ladan sai inda muka kuskure, Allah ya bi mana.
Amin.
Malai ce bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai,
wa sallallahu ala nabiyil karim,
Allah ya salati ga bisa ga annabi sallallahu alaihi wasallam mai girma.
Hazil aqaid at-tauhidiyyati,
wa innan kudurce ne na kadai ta Allah.
Alwaluha,
na farkonta.
Alwujudu,
tabbata ko gace samuwa.
Wajibatun lillahi ta'ala,
wannan sifa ce wajiba ga Allah madaukakin sarki.
Wa hadhihi hiya nafsiyyah,
wai wannan ita ake kira da sifa nafsiyya. Wato idan ka ji malaman tauhidi sun ce sifa nafsiyya, wannan na daya ga cikin karkasa sifofi da malaman ash'ariyawa suka yi a babin tauhidi. Sun karkasa sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala, akwai sifa nafsiyya, akwai salbiyya, akwai ma'ani, akwai ma'anawiyya. Wannan duka saka shi ne na malaman ash'ariyawa na kadai ta Allah. Sifa nafsiyya tana nufin sifar da take a kanta dai ba samammiya bace, ita a kan kanta ba samammiya bace, amma kuma mai wajabtuwa ne ga zatin Allah. An gane? Ita sifa ce wacce kawai ta shafi zatin Allah ne, ba wai za ce wata sabammiyar sifa wacce take gata nan za ka iya jingina ta ko ka iya yin magana akan ta ba sannan kuma bata jinginu da wata dalili ba bata sha bata ratayi da dalili ba kamar a ce rahama ar-rahman kaga subhanahu wa ta'ala ratayi da rahama ta ubangiji tana bata tayi wa ma Allah subhanahu wa ta'ala ya sifatire da tin azal sai aka ambace shi da ar-rahman saboda kasancewa yana jin kambayi amma ita ba ta da wani dalili ta jingina da shi sannan kuma ana kiran sufa nafsiya ana cewa sufa ce wacce take ita tana ishara ne zuwa ga zatin Allah ita kadai ba tare da wata ma'ana da ta karu ba ita ba wani ma in kace samuwa ba wani ma'ana da zaka yi kara akan kawai sufa ne da take jinginan zatin Allah ba tare da wata ma'ana wanda ya karu akan wannan abin da take nufi kaman kace Allah mai rahama yayi zaka yi kara wasu bayani da wasu ma'anoni da takunsa to yin aka ce samuwa sufa ce wacce take bata jingini da wani dalili ba ita ta tsayi ne da zatin Allah subhanahu wataala sannan kuma ba wani ma'ana da zaka yi karawa akan wannan ma'anar da ta bada an gane kuma sannan sufa nafsiya tana maka ishara cewa wani Allah ba shi yayi tasiri wurin samuwar Allah ba an gane amma samuwar da ba samuwar zatin Allah ba irin samuwar mu to samuwa ce da ta samu da aikin Allah da halittar ta da aiki na ubangiji amma shi nashi al-wujudu kawai samuwa haka yanzu wani ma'ana za ka kara kan wannan ta samuwa tana da ta tana da wani sifa ne akan kanta tana nuna wani abu kawai zatin Allah da ginnan to duk sifa take nuna kawai zuzubutun zatin Allah ba tare da wani dalili da ya ratayi ba to ita yi kira sifa nafsiya a cikin sifofi kwara ɗaya ta ita ce ake jingina ta da nafsiya ita ce al-wujudu samuwa an fahimta to wannan sifa ce wata take wajiba ga Allah madaukakin sarki shi yasa ce wajibiyar nafsiya an fahimci nafsiya na'am
walike da wajibatu lillahi ta'ala
na'am
wal baqa'u wajibatu lillahi ta'ala wal makalafatu wal qiyamu bin nafsi wal wahdaniyyatu wajibatu lillahi ta'ala
na'am
wa haula'i hunna salbiyyatu
yace wa haula'i hunna salbiyya wannan kuma sifofi da za a karanta maka kwara biyar su ake kira salbiyya kaso na biyu kenan wato sifa salbiyya ita ce sifar da take korewa Allah subhanahu wa ta'ala kowace tawaya an gane saboda tabbatar da cika baya iya yiwa sai ka tore kore tawaya amma inda akwai tawaya ba za ka tabbatar da cika ba kana so ka tabbatar da mutum cikakke ne sai ka kore mishi tawaya sannan cikin na ba ta tabbata kamar ka so kore ƙarya ne aka tabbatar da gaskiya ne to sai ka kore ƙarya an gani to wannan shi kira sifa salbiyya sifa sufofi da suke tubewa masu tubewa masu tuba duk wani tawaya gaban zatin Allah domin su tabbatar da cika sannan ana kiran su sifatul jalali ana kiran su sifatul jalali wayannan su ne alqidam rashin farko ka mace Allah da kidamu ne dan ka kore masa hudusu wato farkwantaka ka masha Allah da albaqa'u ne sifa ta biyu wanzuwa domin ka kore mishi albana'u karewa an gani tunda muna so mu sifanta Allah san ta da wanzaji ne ya zani dole sai mu kore mishi karewa ko ba gani ba kana so ka sifanta Allah da ba wani abin da ke kama da shi ko ke daidai da shi ko ke irin shi ya zakai
sai ka saba da Allah da al-mukhalafat sabawa haka nan wal qiyam bil nafs ayuwa da kai kana zuka sabanta Allah gani to ai ga koye mushi bukata an gane sai ka ce qa'imun bi nafsi ai qa'imun bi zati anil mu'in sai wahdaniya da taka kana zuka kore wa Allah kishiya sai mene sai ka tabbatar masa da dayan taka an gane da kyau shin sai yace wal kidam da rashin farko wajibatul lillahi ta'ala wannan sifa ce wajiba ga Allah madaukakin sarki wal baqa'u da wanzuwa wajibatul lillahi ta'ala wannan sifa ce wajiba ga Allah madaukakin sarki wal mukhalafatu da sabawa kasance Allah ya sa a halitta duk yadda suke wajibatul lillahi ta'ala wajiba ga Allah madaukakin sarki wannan wal qiyamu bin nafsi da tsayuwa da zatin Allah bai jingina da kowa ba ba kamar kai bane dole ka jingina da babanka idan ka girma sai ka dogara da sana'arka an gani in ka tsufa sai ka dogara da ayanka to Allah ya tsayi ne da kansa baya mabugu mawadaci wal wahdaniyyati da kuma dayan taka wai jibatul lillahi ta'ala wannan sifa ce wajiba ga Allah mai godin sarki sai ji maka wa haulai wai nan biyar da muka ambata a cikin sufi wannan salbiya sune sufi salbiya sune sufi masu tuba wa Allah dukkan wani tawaya masu kore dukkan wani tawaya ga barin Allah domin tabbatar da cika ga Allah na'am
al-qudratu wajibatul lillahi ta'ala wal iradatu واجبة لله تعالى والعلم واجب لله تعالى والحياة واجب لله تعالى والسمع واجب لله تعالى والبصر واجب لله تعالى والكلام واجب لله تعالى وهؤلاء هم المعاني
وانا كسونا وكينا سوني سوفي معاني انغاني kaza ce maka wa haula'i bayan ya gama kiran karantu maka su sai ce wa'innan sunnal ma'ani sune sufi ma'ani abin da yasa nake fara bayanin sufofin saboda za a fahimta an gane sufi ma'ani wasu sufofi ne da suke nuna wata ma'ana da ya karu ga zatin Allah wasu ma'ana masu karuwa ga zatin Allah yanzu ka san Allahu ai to kana ji ar-rahman wa ya ar-rahman Allah wa ya ar-rahim Allah wa ya al-qudus Allah wa ya as-salam Allah wannan sufofi ne suke karuwa a cikin ma'ana na zatin Allah wanda suke kara bayani akan wane ne Allah Allah ya sa ku an gane yasa ki ce kiran su da sufofi da suke nuna ma'ana wata ma'ana wata ta karu bisa zatin Allah ai ga san Allah to shine wannan wanda yake kaza shine mai kaza Allah sai ku ka gane kun gane wasu gofi ne wanda suke ishara zuwa ga wata ma'ana wata ta karu a bisa zatin Allah Allah sai ku an gane to wannan shi ya kira su al-ma'ani sifatul ma'ani ko kuma kace sufofi ne wanda suka tsayu da zatin Allah wanda suke wajabta hukunci wa Allah suke wajabta hukunci wa Allah suna wajabta rahama ga Allah hukuncin rahama ga Allah shimfidawa ga Allah kamewa ga Allah kashewa ga Allah rayawa ga Allah kaga dina ina in na fada yace ga Allah wasu sufofi ne suke karuwa kishin ka ta al-mawjud al-wujud ka gane shi al-wujud ita ce take kawai sifa ne ta jingina da Allah kawai sifa ce ta Allah kawai ba wani ma'ana da take da ta zama ƙari game da al-wujud an gane to mai sabanin wa'innan ma'ani din ko kuma ce sifatul ma'ani sifatul ma'ani wasu sufofi ne wanda suke samammu akan su an gane fararru ne ko ba fararru ba sukan zama fararru halin kasancewar su an jingina su ga dan adam kamar yadda suka zama ba fararru sukan zama ba fararru ba a halin kasancewar su an jingina su ga Allah an fahimci wannan da kyau ko muka ce sifatul ma'ani wasufofi ne wanda Allah subhanahu ta'ala a ya sifanta kansa da shi sannan tare da idlaki sannan ya sifanta dan adam da shi amma tare da takyibi sifofi ne da Allah ya sifanta kansa da shi da idlaki ya sifanta sauran halitta da shi amma tare da takyibi kamar Allah ya baka ya ce shi mai ilimi ne kuma Allah ya ce kai ma kana da ilimi Allah ya ce kai mai ji ne shi ma yana ji halati ya da insani min dari lam yakun shay'an mazkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtadi namtali faj'alnahu sami'an basiran wa ya sami'u wa ya al-basir amma Allah ya ce ya saka ni dan adam sami'an basira kaga wannan so sufofi ne na ma'ani duka wannan as-samu da al-basru amma Allah ya ba dan adam tare da takyidi takaitawa jin dan adam ya kewaye da komai amma na Allah ya kewaye da komai ganin adam ya kewaye da komai amma na Allah ya kewaye da komai wayannan su ake kira sifa ma'ani an gane su ne da maka al-qudrati iku kaga wannan sifa ce wadda ta karu bisa sifa bisa zati ne Allah subhanahu wa ta'ala wata ma'ana ce wadda ta karu bisa ma'anar Allah ko ba gane ba wata ma'ana ce ta karu bisa ma'anan al-wujud sannan wata sifa ce wadda take nuna wasu take nuna hukunci ga Allah an gane Allah na da iko gamanni bisa ga halitta sannan zuba ce wasu take nuna take nuni ga cewa zai iya yiwuwa ta zama hadisa ko ta zama kadima zai iya yiwuwa Allah subhanahu wa ta'ala shine ke da iko amma kuma ya ba wani dan adam ya zama yana da iko a gidansa ko a ɗakinsa ko a garinsu ko a ƙasarsu ko a jahansu amma nasa sifar muƙayyada ce ta Allah kuma mutlaka ce an gane to al-qudrati iko wajibatun lillahi ta'ala wannan sifa ce wajiba ga Allah madaukakin sarki wal iradatu da nufi wal ilmu da ilimi wal hayatu da rayuwa wal sam'u da ji wal basaru da gani wal kalamu da magana game da kudura Allah ya ce wallahu ala kulli shay'in qadir game da irada ya ce inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun game da ilmu Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in alim game da hayati Allahu la ilaha illa hayyu al ghayyur game da sam'u Allah ya ce ma annabi Musa innani ma'akum asma'u wa ari kamar da kalamu Allah ya ce wa kallama Allah Musa taklima ha ulai hunna al ma'ani wa inna sunni ma'ani subufi ma'ani kamar yadda muka yi bayani na'am
wa kauna ta'ala qadiran wa tabillahi ta'ala wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman wa tabillahi ta'ala wa haulai hunna al-ma'anawiyyati
wayannan sune wayannan da aka karanta maka yanzu kuma sun yi kira sufi ma'anawiyya sufi ma'anawiyya a babin tauhidi sune sufin Allah subhanahu wataala da nake nuna cewa Allah abin sufantawa ne da sufi ma'ani ka za ka wasu firka da suka tafi akan cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne amma ba a sifanta shi da cewa Allah yana da iko amma ba a sifanta shi da cewa mai iko ne an gane sun tafi kan cewa Allah mai ilimi ne amma ba a ce ma Allah malami Allah rayi ne amma ba a ce mishi rayi me rayuwa ne amma ba za a ce mishi rayi ba Allah mai ji yana da ji amma ba za a ce mishi mai ji ba Allah mai gani yana ga Allah yana da gani amma ba za a ce mishi mai gani ba Allah ta tala mai magana ne amma ba za a ce mishi yana da magana amma ba za a ce mishi mai magana ba su sun fa tafakanciya Allah ba muttasifan bane fi haula istifat ba abin sumanta bane da wannan sobi shi yasa malaban Abu Hasan al-Ash'ari Allah abin sumantawa ne da wannan sobi an fahimci wannan to shine ma'anawiyya wato sufofi da suke nuna sufantuwan Allah da sufofi ma'ani an gane to wannan kenan yasa wa kaunu ta'ala sannan kasancewar sa madaukakin sarki kadir ne bayan yana da kudura kuma mai iko sabanin wasu jama'a da suke cewa Allah ba za a sifanta shi da iko ba amma yana da iko to kasance da abin da Allah ke da shi a iya sifanta shi da shi wannan shine mazhaba tabbatacce kamar yadda shi da kanshi Allah ya sifanta kanshi da shi an gane da kyau an fahimta to wannan kenan wa muridan Allah mai nufi ne wajibu lillahi ta'ala wannan sifa ce wajiba ga Allah madaukakin sarki wa aliman Allah masani ne tunda Allah ya sifanta kansa da Allah ya jingina wa kansa sani a to ai ya sifanta da sani kenan Allah ya sa ku kun gane an gane kasancewa Allah ya jingina wa kansa magana kaga sifanta kanshi da magana kenan wannan shine abin da yake aqida mazhabin ash'ariyya au Abu Hasan al-Ash'ari an gane an fahimta idan kamar yadda nake amanku abin da yasa ya sa wannan kaida saboda ko wanda suka taba kan cewa wai Allah ba abin sifanta bane da wannan su gun an gane to wa hayyan kuma la rayiye wa sami'an sana Allah mai ji ne wa basirin Allah mai gani ne wa mutakalliman kuma Allah mai magana ne wa haulai wayannan da mun karanta muka fara biyar wannan ma'anawiyya sune sobi da suke nuna sifantuwan Allah da sobin da suka gabata
watsum latu wannan 20 alwajibatu amma fi kulli mu'minin aw tarkuhu fajaizun fi haqqihi ta'ala
watsum latu hunna a jumla da ya dunkule wa'annan adadi da ya dunkule sifofin da ya gabata al 20 sune adadi kwara 20 alwajibatu wanda suka wajaba fi haqqihi ta'ala ko cikin haƙƙin sa madaukakin sarki wa ma fi kullu mumkini amma aikata duk wani abu mai yiwuwa autar ku ko barin sa fa jaizin wannan jaizi ne halattacce ne fi haƙƙi ta'ala cikin haƙƙin sa madaukakin sarki wato Allah ya ga dama ya aikata kuma ya ga dama ya bari ba dole bane ba wajibi bane cikin haƙƙin Allah a ba dole bane ga Allah an gani wai tun sufin da ya gabata sufi ne wanda suke sun sufanta da Allah kuma dole ka sufanta su da Allah an gani to amma aikata abinda zai yi ko a bar shi wannan ba dole bane ga Allah a ya zista ne in ya so yayi so Allah ya yaf'alu ma yasha in ya so kuma ya fari an gani da kyau to
wa ilayhin nalwaytum نفي الغرد واجب لله تعالى ونفي وجوب الفعل واجب لله تعالى ونفي التأثير بقوة واجب لله تعالى ونفي التأثير بطبع واجب لله تعالى وحدوث العالم واجب لله تعالى وننتهى بعد ما يجب لله من الصفات
وإليهن اللوازم ما لا يأتي صفوفي لوازم غاس بيوباين وإن شان صفوفي أشرين لسل قباتا me ye sufofi lawazi sune sufofi wanda suke masu lizumtar zatin Allah cikin kowane hali daga cikin halaye sufin da suke masu lizumtuwa ga Allah cikin kowane hali daga cikin halaye ba zuwa sukai suka ba bujiruwa suke daga baya ba su lawazimu zai su da masu lizumtuwa ga Allah an gane kishiyar su shine awalid su fadda da daga baya ta zuwa sannan kuma ita ba tana ita tana nuna cikin abu ne za ta iya kuma gushewa bayan wani lokaci kuma ta zo bayan wani lokaci ka gane an gane wannan shi tabbatar shi a ce dole a ba dole ba dama tun can ba da shi aka fara ba daga baya yazo sai ya kara ma abu cika kuma ya gina ma ya kara tafiya ya kara dawa su ake kira awarij abu mai bujirowa amma lawazin abin da yake mai lazimtan zatin abu a cikin kowane hali daga cikin halaye to zai gaya maka sufofi masu lazimtuwa ga zatin Allah a kowane hali daga cikin halaye ko kuma ka ce sufa lawazim kare a rike wancan bayanin da ne daga farko sufa lawazim ita ce sufofin da take yin ishara zuwa ga tsayuwan zatin Allah da girmaman sa ga barin wani mai aikatawa da shi ka ji da kyau sufofi da suke nuna tsayuwan zatin Allah da girmaman sa gabarin duk wani mai aikatawa da shi kofi ne kaza ce wannan fi'ilin lazimi wato ba shi da maf'uli ba shi da wanda ya aiki ba shi da wanda yayi wa aiki an gane ba shi da wanda yake yi mishi aiki aiki ke fada masa nashi to mana lazim kenan to amma hakkin Allah ga ce lawazim sune sufofi masu lazimtar zatin Allah subhanahu ta'ala ba sa rabuwa da shi cikin kowane hali daga cikin halaye a hakkin Allah kenan an fahimta ba wancan bayanin da nayi na nahwu ba wancan da ba to ya daga cikin lawazim nafiyul gardi kora bukata ga Allah kora bukata ga Allah me bukata bukata shine wata wani amfani wanda mai aiki yake kwadayi ya samu bayan kama aikin sa wata amfani wacce mai aiki ke bukatun ya samu bayan gama aikin sa to Allah ba shi da wannan an gane Allah ba shi da wannan saboda Allah subhanahu ta'ala yana aikatawa yana umurni yana halitta domin tsantsan ganin dama ne ba dan wata dalili ba ba dan wata iyaka ba dake so ya cimmawa ba dan wata gyara ba domin Allah subhanahu ta'ala baya karban amfani ko cutarwa Allah subhanahu ta'ala babu wani dalili wata bukata da take jan shi zuwa yin halitta karan halitta ba ta wata bashi da wata mafita da take wajabta shi zuwa ga yin halitta domin mene ita bukata takan halasta ne ga mai bukata an gane shi ko Allah baya da bukatun komai an fahimta dan haka ne malamai na mazhabar Abu Hasan al-Ash'ari suke cewa da Allah subhanahu ta'ala yana aikatawa ne dan dalili da take wajabta shi yayi da wannan dalilin ka kasance ita ba ta da farko an gane to wannan kenan sannan yana daga cikin dalilin ash'ariyawa ce koyi wa Allah bukata cewa da a cikin aikin Allah akwai bukatar da ke so ya cimmawa ai da Allah ya zama tawayi kuma bai cika ba sai ya samu wannan bukatar ta sa kaman kai ne kana buƙatar ka samu kudi tai har yanzu taye ne kai har sai ka samu kudin sannan sai cika kai ki tabbata kaya ne wannan ke sannan kuma dalili na biyu shine yin aiki dan buƙata yana nufin cewa afkuwa karkashin tasirin buƙatar cewa wannan buƙatar za ta tasiri gare ka ke za kake yi dan ita tsayuwa karkashin tasirin buƙatar sai Allah ya zama akan shi ake a buƙata ta da tasiri akan shi ba shi bane ke da tasiri kan buƙata sannan kuma samuwar cewa Allah yana da buƙata yana nuna cewa aiki baya yiwa sai ta tsanin buƙata ga ba din buƙatar ba da Allah bai yi ba an gane shi ko Allah ya gaya mana hujja akan kora buƙata ga Allah Allah ya ce la yusalu amma yufal ba a tambaye shi saboda me yasa kai saboda me yasa kai sai shi ba magana dalili ko buƙata saboda me yasa yi saboda ya samu ko ya rasa saboda a Allah ba shi da wannan yaf'alu ma yasha yaf'alu lahu ma yasha ya hukumu kuma ma yuri duk a wannan duk ayoyi ne ya hukumu ma yuri da yaf'alu lahu ma yasha dan haka amma abin zai baka mamaki idan kaga wani mai aqida ya dage akan cewa Allah yana da buƙata kware kuwa shi yasa har yanzu akwai masu kafirta a sha'ira akan wannan aqidar nafiyul kard akan kai korewa Allah buƙata akwai masu kafirta a sha'ira suna cewa inna nafiyal ghardi wal gayati tujibu lillahi al-abasa wai kora buƙata da iyaka cikin aikin Allah cikin hukuncin Allah tana wajabta Allah ya wal Allah tana wajabta Allah wasa kama ce kana abu ba dalili wannan ai wasa ne haka nan kai kana abu kai tsaye ai wannan wasa ne alamarin Allah ya wuce wannan an fahimci wannan da kyau to wannan kenan suna cewa ai ba hikima mutum ya abu ba dalili su kuma asha'ira suke cewa da su ai hikima aikin Allah baya bin hikima ita hikima ce take biyowa take biyan take bin aikin Allah amma aikin Allah shi baya bin hikima ita hikima ce take bin aikin Allah ka gane sai in Allah ya aikin sai hikima ta biyo ta sai a kai kuma abu yayi daidai a gure shi an gane wannan kin to wannan kenan dan haka ba kuma ana nufin ba buƙata ga Allah ba an kore hikima bane a akwai hikima a cikin Allah amma dai hikimar ai hikimar take bin aikin Allah ba wai aikin Allah take bin hikimar ba an gane ne kin to wannan mazhaba ne tafiya ne mai ƙarfi aqida ne kikkiawa ingantacciya korewa Allah buƙata domin Allah subhanahu wa ta'ala gani ne baya buƙatan komai da sallarka idan ma ka bari ba zai cutar da shi ba an gane wannan to wannan shi ne nafilul kar duk da yawa suna kafarta a sha'ira kan wannan aqida to amma kai zauna kai tunani za ka wannan ba wani aqida ingantacciya irin wannan an fahimci wannan da kyau to wannan kenan duka sauran suna karkashin wannan kwara ɗaya da muka fara faɗa ne shine nafi wujubul fi'l kore wajibcin aiki ba wanda yake hukunci akan Allah ba wani abin da ta aiki domin da Allah sun tala yana da buƙata ai da dole yi dan toshe buƙatar sa kuma da bashi da cika sai wannan buƙatar ta cika to wannan ma fili ne lazimi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba wai da ni Allah baya da buƙata amma yanzu yana da buƙata ba a lazimi ne a kowane hali da cikin halaye ba wai Allah subhanahu wa ta'ala da ba iya wajabta shi akan aiki ba amma yanzu za a iya wajabta shi a sifa ne wajibi lazima ga Allah kisa an ce ba wani take da zuciya da Allah a farko a kowane hali da cikin halaye ba wai da bane yanzu kuma abu ya canza a lazima ce to da nabi wani fi tasiri da kuwatin da kore wani tasiri wani karfi ba wanda ya tasiri ga Allah Allah bai so haka ba akan Allah ba bai so ya kafiri ba kafirin yayi karfin hali yayi tasiri kawai sai zama kafiri ha ba wannan aiki ne kake tunanin wai Allah akwai dalili a aikin shi sa kake tunanin wannan ina ka san ba dalili Allah ganin dama kawai yake aiki da ha gane ba wannan Allah ganin dama ya halicce shi ba wai fin karfin Allah yayi zuwa an gane haka idan kaga kudi a hannun kafin ba fin karfin Allah yayi samu ba ganin dama ya bashi duma Allah ba shi da bukata a cikin yin abin da yake ba wani bukata take sa shi an gane domin da a ce akwai bukata da sai maga iya musulmai ne suke samun kudi sai Allah yana so su ga rubuta mishi to sai maga aka ba kafirai kuma to Allah yana son menene a cikin kafirci kenan ai ba bukata cikin aikin Allah an gane da kyau ya hukumu ma yuri wala bi tasiri bi tabin da koyi wani tasiri wurin dabi'a ba wanda ya sai tasiri ga Allah wurin dabi'a Allah bai so kaza ba sai kai tasiri kai ka fi karfin Allah ka bayyana dabi'a da kake so ba wannan an gane hudusul alami da kuma
wala bi tasiri bi tabin
shine yace da koyi wani tasiri wurin dabi'a ba wanda yayi tasiri ga Allah ya fi karfin Allah a wata dabi'a da yake da shi kai a ce fin karfin Allah kai ka zama mumini da kyar ka sha ka hasi da ka zama mumini a ba wannan an gane haka ba tasiri ga Allah wurin karfi a ce da kyar ka sha da kyar ka sha har ka zama abin da ka samu kudin da ka samu a ba fin karfin Allah ba fin karfin Allah cin samu an gane haka nan ba fin karfin Allah wurin wajabcin aiki a ce mutum da kyar sai da yafi karfin Allah ya samu sarauta Allah ya bashi dole ba wannan an gane ko da wa'annan sufofi dole ne ga Allah wa'annan kuma sufofi ne masu lazamtuwa ga zatin Allah sai zo ga hudusul alami da faran halitta da cewa halitta da babu su sai Allah ya fare su daga baya wannan sufa yace ita ma lazima ga Allah ka san aqida ne na salafawa tabbatar ma Allah da gard bukata subutul gard ba a aqida ne na salafawa ha kuma kidamul alam cewa wai halitta wai mutane halitta ba ta da farko kincin akwai ta kincin akwai ta kisa mazhabin Abu Hasan al-Ash'ari sai ka tabbatar da hudusul alam daga cikin lawazim kuma wajibi ne ga Allah amma mazhabin salafa a sai ka tafi sai ka gode cikin idamul alam halitta wai halitta ba ta da farko tun can mawjuda ne ba ta da adam rash shi ko zai lissa maka a cikin abubuwa subofi kishiyan wannan idamul alam ka gani suna ta hudusul la awwal laha wai samuwa ne da ba ta da farko kincin akwai ta kaga ai sun rusa ayoyi da yawa ko Allah ya ce wa khalaqa kulli shay shi ya da ci komai kan ta ya alce ta ai akwai lokacin da ba ta kenan sannan sai zai kage ta ko manzo Allah yana cewa hadisi ingantacce cikin muslim Allahumma antal awwal wa laysa qablaka shay Allah kai ne farko kafin kai ba komai ashe halikan ba qadimiya bace hadisa ce Allah ya saku an gani sai sa wannan aqida ne wanda dan musulmi ya mutu akan ta zai zai hadi da Allah lafiya a ranma an gani ne kin amma ka ce wai halitta ai kaman Allah ne fi mawjudu Allah ne ba shi da adam adam bai riga Allah ba amma halitta babu ta riga ta ba ta riga ta an gani to wannan shine aqida ingantacciya wajibul lillahi ta'ala wannan ta ba'du ma yajibu lillahi min sifat anan ne wasu sashin abin da suka wajaba ga Allah na sofi suka kare wasu sashi ba a rasa wasu ba alhamdulillah abin da muka karanta da Allah ya ba mu ladan da muka kuskure Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.